ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa daje
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne ranar 24 ga wata aka gudanar da bikin ranar ilimi a duniya ranar da hukumar inganta ilimi ta majalisar dinkin duniya wato UNESCO ta ware domin yin muhawara da kuma tattaunawa akan hanyoyin inganta ilimi a duniya a cikin shirin namu na yau za ku ji ra'ayi mabambanta daga wasu manyan kasashe na duniya wato Amurka da kuma China akan yadda ake gudanar da ilimi a waɗannan kasashe kana idan mun dawo gida Najeriya za ku ji ra'ayoyin wasu ɗaliban jami'ar jihar Bauchi da aka yayi a karon farko da fatan za a sauraro lafiya
kan hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku
to albarkacin wannan rana na ranar malamai ta duniya da aka gudanar a makon da ya gabata mun je ta bakin wasu malamai a sassa daban-daban na duniya musamman ma dai kasashen China Sin kenan da kuma kasar Amurka
a sunana Tijjani Muqaddas mai rajin kare haƙƙin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi a yanzu ina nan kasar Amurka ne ina halartar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurka take ɗaukar nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program a cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai daya da ilimi na yara ƴan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya a nan kasar mu Najeriya da dukkanin kasashen mu yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da haƙin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su bashi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullun idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta dauko yaron daga gidansa a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole bane kuma ba kyautar bane shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan 10 wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya musu kudin makaranta ba watakila iyayen ba za su iya saya musu uniform ba watakila iyayen ba za su iya saya musu kayan rubutu da karatu ba to wannan shine yasa kake nan da bambanci a nan Amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma Najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shine babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka da nan a nan kuma Najeriya akwai bambanci
sunana Bello Habib Galadanci na zona yi masters a nan China inda na yi MBA wato karatun kasuwanci kenan kuma na zo na yi PhD inda na kware a bangaren koyarwa na yi bincike ra
to Malam Bello ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a kasar Sin da Najeriya da kuma Amurka
eto bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su anan a cikin al'adarsu koyarwa yana daya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma idan aka ce kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konghu wanda ake Confucius da Laozi malamansa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin da can baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke du duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su, kuma waɗannan mutanen su malamai ne. In ka ji matarihinsu zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su, kuma wannan shi ya kasa gimshiki na irin al'adu da tunani na mutanen China. Saboda haka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. A America ko gaskiya da sauƙi zaka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kamar a nan China ba. Kuma a nan zaka ga zaka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu. Malami yana da muhimmanci, to zaka ga su yara suna sauraron malam sosai, suna tsayawa su ji me yake faɗa ba kamar a Amerika, wanda ƴanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin a irin abin da shi yake tunani ko inda yake tunani da shi za a tafi, kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya san da zai iya bi ɗaliban haka. To wannan shi ne maraba. Najeriya ko ai ba za a haɗa ba, tunda malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne, sai dai a ce masu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tunda abin da za a dubi fi 1930 ba za a ɗauka a baka ba. Wannan ai maraba shi da bauta ba shi da yawa, tunda mai wannan zai maka in dai har koyarwa yake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali 1600-1700 a wata. To wannan shi ne malami na asali. A halin yanzu gaskiya Najeriya babu malamai. To wannan shi ne bambancin.
To a nan gida Najeriya kuwa jami'ar jihar Bauchi ita ce ta yaye ɗalibanta a karo na farko, kuma wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya je ta bakin wasu ɗalibai da aka yaye a wannan jami'a.
Sunana Esther Isaac, na karanta microbiology. Ilimi yana da muhimmanci musamman yara mata. Da ilimi za ka iya koyar da yaranka san abubuwa mai kyau da mara kyau. In ka samu ilimi kai ma yaranka za su iya ilimi, kamar in an ba su abu a makaranta za ka zo ka iya yi musu suma. Amma in ba ka da ilimi bayan da za a yi kai maka kai musu. So shi yasa ilimi yana da muhimmanci.
Sunana Hafsat Adamu, na karanci yaren Turanci, English language na karanta. Ilimi na da muhimmanci sosai saboda zai kai ka inda baka tunani, kuma yana sa ka zama na world experience. To haka ne muhimmanci yana ai ilimi na da muhimmanci sosai tun ba ga ya mace ba, saboda ana cewa wai in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne. Duk wanda yake kusa da ita, duk wanda ya rabe ta zai zama na ya amfana. Zan yi iya cikakken kokari na diyan da hidima ya zo na ƙasa ko na al'umma ko diyan da ake buƙatan mai irin kwali na ko wani taimako haka dai. Zan yi ƙoƙarin ga cewa na halarci wannan guri kuma na bada gudumawa na 100% da yardar Allah. Na gode musu kuma mahaifina ina roƙon Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mishi, Justice Azam Adamu Abdulhamid da kuma mahaifiyata Hajiya Safiya Bala. Ina matuƙar godiya a gare su saboda da ba dan ita ba ban kawo ga yanzu ba.
Sunana kuma da Jibril Isa Abdullahi daga Nambochi City University Gadau. Na gama a Faculty of Education, Department of English Education, State of 7 kenan insha Allah. To ilimi gaskiya wani abu ne wanda yake da matukar amfani, saboda ilimi madubi ne da ke nuni da hutar rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu abin da zaka iya cimmawa. Komai a rayuwa yana buƙatar ilimi. Ilimi wani abu ne wanda shine ainihi wato kaman ƙashin bayan rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu wani abu wanda zai yi. A yanzu haka na fara amfani da ilimi na, saboda a yanzu haka ni malami ne a makarantar secondary, ina koyar da Turanci. Fata na shine mu daɗa ba ilimi muhimmanci, sannan kuma mu dinga amfani da ilimin mu a hanyoyi da ya dace a rayuwa.
Sunana Umar Sani Yakubu, kuma ɗaya daga cikin ɗalibai ko kuma mu ce ɗaya daga cikin wanda aka yaye su daga nan makaranta na Jami'a Mallakar Jihar Bauchi, wanda ake kira a Turanci Bauchi State University da ɗau. Ilimi za a iya ce ai ya samu asali ne tun daga kafuwar ita karan kanta duniya. Idan muka sauko kan annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, iya wahayin da aka fara masa ma kenan akan yayi karatu. Hakan yana nufin cewa komai za ka yi a rayuwa kana buƙatan ilimi akai.
Thomas Araro a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu musamman ma dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jude Legal Creation naku baban Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa